This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da kira Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 22 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfi, wakilin Amurka na musamman ya isa birnin Beirut don tattaunawa da jami'an kasar Lebanon. Shugaban kasar kamar ya koma gida bayan shafa sama da wata guda ba a ganshi ba. Amurka za ta samu wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Russia.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa shugaban kasar kamar ya dade baya wanda ya dade baya kasar ya koma kasarsa, lamarin da ya samu goya bayan sa ke murna.
Duk abin da da dawowar shi da duk da ya wuce, ku kai shi an shirya don e kuma kowa da kuke gani da ku kai shi ya ga dawowar shi.
Idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuwa, ana zargin wasu 'yan kungiyoyin asiri da afkawa wasu ƙauyuka tare da kashe mutane da dama a jihar Anambra.
Sincerely, we are not happy and we are tired of all this killing of people. They are human beings. So.
The no government in Anambra state.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Kamar kowace safiyar Talata, muna dauke da shirin tsaka mai wuya, wanda a yau zai farka muku muhawara kan rugumutsin siyasar Amurka da ke karatowa, wanda Aliyu Mustapha Sakkwato shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakilin Amurka na musamman Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a ranar Litinin don tattauna da nufin samar da mafita kan rikicin da ke kan iyakar Isra'ila da Lebanon, wani bangare na yunkurin diplomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa yankin domin neman tsagaita wuta a zirin Gaza. Hochstein ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa mai ma'ana tare da Nabi Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma a lokacin da yake Lebanon zai tattauna da mambobin gwamnati da sojoji da duk wani wanda ke son yin aiki akan sanya kasar kan sabon tsari na ƙarfi, tsaro, kwanciyar hankali da kuma wadatar tattalin arziki. Wakilin Amurka na musamman ya kuma yi tsokaci kan kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1701 wanda aka amince da shi a ƙarshen yakin da ya wuce tsakanin Isra'ila da Hezbollah a 2006, wanda ya hada da kira ga Hezbollah ta janye mayakanta da ke arewacin kogin Litani na ƙasar Lebanon, sannan Isra'ila ta janye sojojinta daga Lebanon. Shugaban ƙasar kamar ya koma gida a ranar Litinin bayan shafi sama da wata guda ba a ganshi ba, lamarin da ya haifar da jita-jita da hasashe game da lafiyar ɗan siyasa mai shekaru 91 da haihuwa a duniya. Jita-jita game da rashin lafiyar Paul Biya da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan, inda har gwamnati ta fitar da sanarwar cewa yana cikin ƙoshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ke yi kan batun. Biya ya isa gida a wani jirgin haya da yammacin ranar Litinin daga Geneva a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Yaoundé. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yayin wata ziyara da ya kai zuwa birnin Kyiv ranar Litinin cewa Amurka za ta samu wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Russia na tsawon watanni 32, amma bai bayyana wata alama cewa Amurka za ta amince da muradin Ukraine na shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO nan take ba, ko kuma ba da dama ga sojojin Kyiv su kai hari da makami mai linzami a cikin Russia.
United States will uphold our sworn NATO obligations.
Amurka za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na kungiyar tsaro ta NATO. Amurka za ta kare duk wani yanki na NATO, sannan Amurka za ta ba wa Ukraine abin da take bukata don kare tsaron kasarta. Austin ya kara da cewa akwai bukatar kasashe da ke kawance karkashin kungiyar ta NATO su hada kai su fatattaki Russia. Yana mai cewa makomar Turai na fuskantar barazana.
To in an jima kadan Hafiz zai sake dama da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan kamar yadda aka ji a labaran duniyan, ajiye Litinin ne shugaban kasar kamar Paul Biya ya koma Yaounde bayan kwashe watanni bakwai baya kasar. Lamarin da ya haifar da rudani har ma da zargin ya mutu ko ba shi da koshin lafiya. Wakilin murya Amurka a Yaounde, Muhammad Bashir Radan, ya duba mana yadda magoya bayan shugaban suka tarbe shi.
Da misalin karfe 5:30 na yamma, jirgin da ke dauke da shugaban kasa Paul Biya da iyalinsa ya sauka a babban tashar jirgin sama na Simalin a Yaounde, inda magatakardin fatar shugaban kasa Ferdinand Gongo da sauran 'yan gwamnati da manyan 'yan majalisa suka yi masa maraba. Mabiya bayan Paul Biya karkashin jam'iyya mai mulki RDPC sun taru kansu da kwarkwatansu a duk titinar Yaounde don murnar dawowan wanda a makonni da suka gabata aka sanar da mutuwarsa a wasu kafafen yada labaru. Paul Biya mai shekara 92 a duniya yana rike da gargar mulki yau shekara 42 kenan, kuma bai cire tsammanin tsayawa a takarar shugaban kasa shekara mai zuwa ba. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka, daga Yaounde a kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan, sai a mana afuwa. Wato Paul Biya ya kwashe tsawon makonni bakwai baya a kasar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dare kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a ranar Litinin, inda ta baiwa majalisa damar zabar babban alkalin kotun kolin kasar, matakin da jami'in adawa da masu suka da ke zaman kansu suka kwatanta a matsayin karantse kan 'yancin bangaren shari'a. Ya zuwa yanzu alkalin da ke matsayi na biyu mafi girma zai fara aiki kai tsaye a matsayin babban alkalin kasar lokacin da babban alkalin ya ritaya yana da shekaru 65. Kwaskwariman na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin babban alkalin Pakistan Qazi Faiz Isa ya yi ritaya a ranar 25 ga watan Oktoba. Daga ƙarshe, 'yan sanda a ƙasar Haiti sun yi aron gama da wasu 'yan bindiga da ke ƙoƙarin karɓe ɗaya daga cikin unguwannin da ba sa ƙarƙashin ikon 'yan daba a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar. Rundunar 'yan sandan Haiti ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fita a ranar Lahadi cewa jami'ansu sun kwace iko da yankuna da dama a Solino, yayin da suke ci gaba da neman mambobin ɓata garin. Solino na fuskantar har-hare tun ranar Alhamis da ta wuce. A cikin wani faifan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta, an ga mambobin kungiyoyin 'yan dabar dauke da makamai masu sarrafa kansu suna shewa yayin da suke ikirarin iko da wasu sassa na Solino. Sun kuma yi gargadin cewa duk waɗanda ba sa cikin haɗakar ƙungiyoyin ɓata garin da aka fi sani da BISAM za a ƙona su har sai sun zama toka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar tsaron 'yan sanda ta jihar Anambra da ke kudancin Najeriya ta yi ƙarin bayani kan yadda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan ƙungiyoyin asiri ne suka afka wasu ƙauyuka a jihar tare da hallaka mutane da dama. Wakilinmu na yankin Naja Delta Lami Abubakar Sokoto ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗo mana.
Wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan ƙungiyoyin asiri ne sun afka ma wasu garuruwan al'ummomi a jihar Anambra, inda bayanai da ke fitowa daga jama'ar ƙauyukan suka tabbatar da kashe aƙalla mutane 16 bayan kashe-kashen 'yan bindigan sun shiga wasu ƙananan ƙauyuka da ke makwataka da ainihin ƙauyen da aka kai ma hare-hare, inda kuma suka ci gaba da kashe-kashe da jikkata mutane da dama. Kan haka ne ya sa na ji ta bakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra, DSP Tuchuku Akenga, ya ce: muna gudanar da wani aikin tsaro a inda tashi-tashin hankula suka faru, kuma a yanzu ba zan iya magana da kai ba, daga bisani zan kira ka. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta fitar da wata sanarwa daga bisani, inda ta ce bayanan da ke fitowa daga ƙauyuka daban-daban da 'yan bindiga suka kai hare-hare bai daidai da bayanan da ta tattara ba. Inda rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta ce a bincikenta mutane 6 ne suka rasa rayukansu, yayin kuma da wasu mutane 3 suka jikkata. Ga abinda wasu da ke makwabtaka da garuruwan da aka kai hare-hare ke cewa:
sincerely, we are not happy and we are tired of all this killing of people. They are human beings. So
wannan tana cewa ne sunana Choma Inwachuku. Ta ce dangane da hare-haren 'yan bindiga da suka gudana a jihar Anambra, abin takaici ne, musamman yadda 'yan bindiga suka tada hankali a ƙauyuka 4. Kawai yanzu ina tabbatar maka da cewa muna cikin fargaba. Mutane da dama sun gudu daga garuruwansu domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Shi ma wani ɗan jihar ta Anambra da ke bibiyar hare-haren na 'yan bindiga ya ce:
On no government na Anambra State.
Yana cewa ne sunana Obinna Victor, kuma ya kamata gwamnati ta gano su wane ne 'yan bindiga waɗanda ake kira ba a sani ba. Ana tsaka da haka kuma sai ga wani umarni daga ƙungiyar nan ta IPOC, inda ta sanar cewa daga yau Litinin zuwa Talata kowa ya kasance a gida domin bin umarnin zaman gida na dole. Musa Cinazo Inwachuku, wani ɗan ƙungiyar ne ta IPOC, ya ce:
IPOB leadership under the supervision of Nnamdi Kanu is sit at home order.
Ya ce dukkanin hare-hare sakamakon kashe-kashe da aka yi na ƙauyuka da dama, muka umarci mutanenmu da su kasance a gida na tsawon kwanaki 2. Tuni dai masu shari'a akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokace. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a kasar.
A kudu maso gabashin Najeriya al'amari ne da yake da alaka da masu son balle kasa. Sun jima suna karansu ba babbaka, an zuba musu ido. Ko da yake gwamnati akwai yanda take kallon abubuwa sabanin yanda gama garin mutane suke kalla, amma al'amari ne da masana da kuma magabata suke nuna cewa in ba a tashi a tsaye ba, to za a wayi gari dan haƙin da mutum ya rena ya zo ya tsole mishi ido, wanda kuma shine abin da ake fuskanta yanzu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamid Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu haka anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya. ina kyauta zaton cewa insha Allah Donald Trump zai ci wannan zabe.
Ina kyauta zaton cewa ai alƙalman zaben sun fara fitowa sosai, an fara gane yadda abubuwan suke karkata. Daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta Democrat ita ce za ta nasara a wannan zaben da za a yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wannan shiri na musamman na tsaka mawaya wanda a wannan karo dala ce za ta ci gida domin kullum muna maganar zaɓe da siyasa wasu ƙasashe. Yau za mu yi maganar siyasa Amurka ɗin nan tunan an kusa zaɓe a nan Amurka ɗin na zaɓen shugaban ƙasa. Kuma daɗin da nake ji shi ne ina da 'yan uwa guda biyu Hausawa, ɗaya a New York, ɗaya a nan cikin jihar Maryland. Shi wanda yake New York ɗin shi ne Sani Sufyan, haka ne ko? Sani Sufyan Ali. Sannan kuma wanda yake Maryland shi kuma sunan shi Sufyan Mai Biyar Ali. Su kunga kamar tagwaye ne, amma ba na ma jin kun san juna. Kun san juna da kanku, kun taɓa haɗuwa?
Ba ma ke haɗa lokacin da ake nan bikin dangi.
Kuma daɗin da dukkan ku Kanawa ne, kowannen ku daga Kano yake ko?
Daga Kano da ke
to. Saboda haka abinda kawai bambata shi ne siyasa Amurka. Shi wancan na New York shi ne ɗan jam'iyyar Republican, na nan Maryland kuma ɗan jam'iyyar Democrat. To kamar yadda kuka sani, muna dab da kai lokacin da za a yi zaɓe na sabon shugaban ƙasa ko kuma sabuwar shugaban ƙasa mai rabo kan daci. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan fara da mai zafin. Bari in fara da Sufyan Ali na nan Washington domin shi yake nan cikin headquarter. Shi ne kuma Democrat, wa kake ci zai ji zaɓen nan kuma don me?
To Alhaji Aliyu, barka da yamma. Ina kyauta zaton cewa ai alƙalman zaɓen sun fara fitowa sosai, an fara gane yadda abubuwan suke karkata. Daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta Democrat ita ce za ta yi nasara a wannan zaben da za a yi.
Akwai wani abu da kake fargabar da zai sa 'yar takararku Kamala Harris ba za ta ci wannan zaben ba?
Tabbas akwai, musamman al'amarin da ya shafi harkar yakuna da ake yi a Palestine da Gaza, Isra'ila da Gaza nake so in ce. Sannan kuma da yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine.
To Malam Sani Sufyan da ke New York, jan jam'iyyar Republican, kana jin Kamala za ta kada ku?
Barka da wannan lokaci Malam Ali. Ina kyauta zaton cewa insha Allah by next month Donald Trump zai ci wannan zaɓe. Wato kuma dalilaina shi ne cewa in ka tsaya ka duba the last 3 years, Americans ba su ji daɗin wannan
ba. Shekaru uku da suka wuce kenan ko?
Shekara uku da suka wuce da rabi. Mutanen Amurka da muke Amurka ba mu ji daɗin wannan mulkin ba, saboda in ka tsaya ka je grocery ma na farko tukunna komai ya yi tsada.
Kayan cefa ne.
Kayan cefa ne. Na biyu kuma shi ne cewa kamar ita Kamala an sa ta kamar ita ce kamar border Caesar, amma sai kuma kasance ta performing woefully.
Bata yi rawan gani ba
a wannan bangaren. Na biyu kenan. Na uku kuma mutanen Amerika suna ganin kamar an mamaye musu gari, irin bakin haure, kamar illegal immigrants sun kawo musu gari. Kuma yawanci sun zo sun kawo musu irin harka ba lazan ce ne, kamar irin crime.
Sun zo sun bata musu ƙasa ko?
Sun zo sun bata musu ƙasa, to duk suna shin wannan al'amari hakan nan. So a dalilin wannan ne nake ganin kamar cewa insha Allah by next month Trump zai ci zaɓe.
Amma Malam Sufyan, ba ka ganin cewa an garawar Trump tun ya taɓa zama shugaban ƙasa ba a ga ta Kamala ba, wannan ya zama abin da mai amfani a wurin ita Kamala ɗin tun an ɗanɗana Trump ita ba san kamun ludayinta ba?
To ai mutane suna ganin cewa mun ga abin da Trump ta yi, ita kuma tana tare da Biden a wannan shekara.
Amma mataimaki ya ce kuma yadda ka san mataimaki duk inda yake a duniya nan kamar wani hannun ɗan jira ne kawai.
To amma makamanta ba, kamar last week ba satin da ya wuce nan Biden yake maganar cewa duk wani decision da ake makin tare da ita aka yi makin ɗin wannan decision ɗin.
Duk abin da aka yi da ita aka yi kenan.
Yawwa, ita aka yi kyau. Tunda ita aka yi wannan shawo, duk wani abu da aka yi na policy ɗin Biden ya ce tana wurin aka yi wannan abun.
Sufyan Mai Biyar, ka yarda da wannan abun da ka ji daga ɗan uwanka yana faɗa game da ƴar takararku?
A'a, ban yarda ba. Na farko, Malam Aliyu ya yi magana akan issue ɗin border. So So magana ishu din border ai muka duba babu wanda yafi shugaba Donald Trump laifi akan ishu din border.
To
tunda mun ba kamanta ba yawa in ba kamanta ba majalisar kasan nan ta so ta yi passing wani doka ko bill wanda zai kawo gyara akan harkar immigration wanda ya shafi harkar border din nan gaba daya. Wanda shi Donald Trump shi ya taka rawar gani wajen barar da wannan kudirin da aka kai a majalisa. Wanda inda wannan kudirin ya samu wucewa a majalisa da yanzu ba a cikin wannan matsalar da ake ciki. Na farko kenan. Sannan abu na biyu yayi batun akwai magana da ya ta biyu dan tunamin.
Ya ce abubuwa sun yi tsada kai kudin cefa ne farashin kaya ya tashi da sauransu.
Yawa gaskiya ne abubuwa sun yi tsada a harkar grocery da ake da shi harkar ka sayan kayan abinci da masarufi a kasan nan. To amma idan ka duba ba iya Amurka bane kawai duk duniya ne wannan harkar tattalin arziki yake samun matsala. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu mu namu ya samu tarihi tun daga mulkin Trump wanda shi shugaba Joe Biden ya gada. Wanda lokacin da aka shiga matsalar COVID-19 din nan gwamnati a kasan nan ta san sai ta buga kuɗi tana ta printing kuɗi tana bai mutane wannan stimulus check da aka yi ta raba mutane wannan kuɗi a duk tarihi na economics an ka tambayi masu sanin tattalin arziki za su gaya maka duk lokacin da gwamnati ta zo tana buga kuɗi tana bai mutane wannan yana jawo serious inflation har hawa farashi da kawo na ƙasa a tattalin arzikin ƙasa.
To ko bayan batun tsadar kayayyaki wani abu da kuma wannan mutane biyu da Kamala da Trump suke da sabanin ra'ayi kanshi shine batun immigration wato shige da fice. Naji Malam Sani ya fara dauko magana hauren bakin haure din nan sannan kuma akwai batun tattalin arziki kan shiga maganar kiwon lafiya zubar da ciki da sauransu ga haraji da sauransu. Wane ne kuke jin kuke da karfi a kansu Malam Sani Sufyan a New York?
Wato kamar maganar dan kwana na cewa kamar irin inda mu aka buga kuɗi da yana kawo inflation ba zan ji wannan maganar ba ka gane amma su mutane abinda suke duba suke ganin ba sa duba cewa kamar wannan lokacin ya kawo ne suna ganin wanda yake kai a yanzu shi ya kamata ya gyara wannan abin. Kuma kan maganar wannan campaign da kai na maganar zubar da ciki da shauransu to za ka ga cewa mostly kamar ba al misali kamar mu da muke kamar musulmai Hausawa da kuma irin musulman da suke yi na wasu kasashe don kamar irin na zuwa da mutane dama irin Larabawa irin 'yan Somalia masallatai. Duk da cewa Trump ya yi banin ɗin wasu musulmi wani lokaci 2016 amma ka duba kuma ana support ɗin Trump saboda yawancin mu musulmi muna ganin kamar irin zubar da ciki ya tafi irin ya saba da irin
amma Malam Sani Sufyan baka ganin maganar Roe v. Wade wato dokan nan da ta bada dama mata su yi amfani da yanke hukunci wa kansu game da ko suna son su rike ciki ko su zubar da shi wanda shi Trump ɗin ya soke baka ganin zai janyo mishi matsala kuwa?
Nuban tsammanin da zai mai matsala ba gaskiya because in ka sa ka duba irin dama su democrat haka za su gani zai jawo mai matsala amma muna ganin cewa da republican suna ganin cewa daidai ne kuma su yawanci musulmai suna kan magana ne akan wannan abortion suna magana ne akan wannan yakin gaza ka gane da palestine suna ganin
tunda ka kawo maganar mutanen gaza wa kake ji zai samu kuri'an musulmi a america ne?
Gaskiya Trump ne ya samu kuri'an musulmi.
Hanya ka tabbata?
Kwarai kuwa saboda in sun ce is either ko kuri'insu ya tafi ga Jill Stein na Green Party ko ma kada su vote ko ma kuri'an masu ba wa Trump. So in ma ka tambaye su me yasa ba su ba wa Democrat ba su sun ce da su in Democrat ne amma wannan faɗan nan da aka yi na Gaza ya sa sun fita daga bayan Democrat sun koma Republican kafin ce ne haka kuma ka je diyonci masallaci haka in kana magana da mutane wanda suke son harkar siyasa za su baka wannan dalilin na wannan maganar yakin genocide din na Gaza da kuma maganar wannan zubar da ciki da maganar kuma LGBTQ da ake
ta. To Sufyan mai biyar ka yarda da abin da kake ji dangane da ko su ai za su samu Qur'an musulmi ko sauran jama'a musamman mutanen kasashen waje da ke nan masu jefa ƙuri'a?
To ƙuri'un musulmi da ke nan Amurka a yanzu dai ba za ka iya tantancewa ka ce tabbas Trump shi zai ja ƙuri'un nan mafiya akasari ba ko kamalafi. Tabbas mu musulmi da muke zauna nan muna cikin ɓacin rai da rashin jin daɗin abin da gwamnatin Democrat ta yi na wasarere da harkar yakin da ake yi a tsakanin Isra'ila da Palestine. Musulmi ba mu ji daɗin irin matakin da gwamnati ta ɗauka a nan ba.
Wani abu da zan so in sanar da ku Malam Sufyan mai biyar shine dole za a ce tunda Kamala mace ce ita za ta samu ƙuri'ar mata domin mun ga Hillary ta tsaya zabe, saboda haka Kamala ba ta ce macen farko ta tsaya zabe ba, kuma ba ta ci zaben ba ita Hillary. So kana jin zama mace kadai zai iya sa a ce ita Kamala za ta kwashi ƙuri'ar mata, koko kana jin wasu matan za su so su jefa Trump?
Gaskiya ai alƙaluman mata sun riga sun nuna ma gaba ɗaya suna tare da Kamala. Ai ba harkar kawai maganar kasancewarta mace ta farko da za ta tsaya shugaban ƙasa ne yasa mata za su zaɓe ta ba. Kaga maganar da aka yi ta ɗazu ta magana abortion, kaga ita tana da ra'ayin cewa a ƙyale kowace mace ta taimakanta hukunci akan ko za ta bar ciki ko za ta zubar da shi, ita Kamala. Wanda dukkan yawancin matan da suke a ƙasar nan tura sun fi karkata da wannan ra'ayin.
Da yake abubuwan suna da yawa, dole in wai sauri mu tattaba abubuwa da yawa mu rinka takaitawa. Dukkan mu mun sha ganin mutanen nan biyu suna campaign, mun ji irin kalamomin da suke fitowa daga bakunansu. Akwai ɗayan ku da yake da jin cewa ɗan takararsa ko ƴar takararsa za ta fi samun ƙuri'u saboda yadda mutane suka gamsu da abin da take ji, ko kuma idan ka yi la'akari da irin maganganun da Trump yake yi a wajajen campaign ɗinsa, kana da wata damuwa kai Sufyan Sani?
A gaskiya ban da wata damuwa da nake da shi a bayanan da Trump yake yi a wajen campaign ɗinsa.
Amma wasu na cewa yana yawan kato barafa, Sufyan.
To amma za ka duba dukkan suna ka tukwaron a yi kasan dama shi an ce kana son abu sai ga baka kanan laifin sa wani lokacin haka ne, amma an ka tsaya ka duba kuma ka ga cewa irin ni dama abin da sa ni duba Trump yake ganin cewa zai ci wannan zaɓen shi ne cewa an ka tsaya ka duba irin communities da irin
karkara. Amma kana jin in ya je wani abin da suka mada suke zargin sa da yi shi ne ya je maganganu ya fi yawan magana kan shi abin da ya shafi shi ba abin da ya shafi masu jefa ƙuri'a talakawa da sauran mutanen Amerika din ba.
Wani daga nan kamar yana magana akan abin da shafi mutanen Amerika cewa zai dawo da mutabar Amerika, zai dawo da aiki cikin Amerika, zai soke tax on overtime.
Haraji.
Haraji akan overtime. Ta ga saboda wannan abu ma mutane da yawa da suke aiki a garin nan saboda wannan ma sai ga sun tripping kansu.
Koma da la'agai da malamai sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na wannan muhawara da Ali Mustapha Sokoto ya shirya. Da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wakilin Amurka na musamman Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a ranar Litinin don tattaunawa da nufin samar da mafita kan rigicin da ke kan iyakar Isra'ila da Lebanon, wani bangare na yunkurin diplomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa yankin domin neman tsagaita wuta a zirin Gaza. Hochstein ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa mai ma'ana tare da Nabi Berri, kakakin Majalisar Dokokin Lebanon, kuma a lokacin da yake Lebanon zai tattauna da mambobin gwamnati da sojoji da duk wani wanda yake son yin aiki a kan sanya ƙasar kan sabon tsari na ƙarfi, tsaro, kwanciyar hankali da kuma wadatar tattalin arziki. Shugaban ƙasar kamar ya koma gida a ranar Litinin bayan shafe sama da wata guda ba a ganshi ba, lamarin da ya haifar da jita-jita da hasashe game da lafiyar ɗan siyasar mai shekaru 91 da haihuwa a duniya. Jita-jita game da rashin lafiyar Paul Biya da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan, inda har gwamnati ta fitar da sanarwa cewa yana cikin ƙoshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ta jama'a kan batun. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yayin wata ziyara da ya kai zuwa birnin Kyiv a ranar Litinin cewa Amurka za ta samar wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaƙi da Rasha na tsawon watanni 32.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyar mu ta yau Malama Nashwan, ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.